الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسوا تجمع معوا بشوغبان وانن تارو shugabana shugaban jami'ar Abubakar Tafawa Kalewa a nan Bauchi, wakilin kwamishina na harkokin addini wanda yake da alaka kai tsaye da wannan taro, manya-manyan shugabannin al'umma ta fuskan siyasa da sarauta, manya-manyan malamai, manya-manyan baki maza da mata, da malamai da masu gudanarwa da shugabanci a wannan makaranta, da kuma waɗanda muke taro domin su yara waɗanda ɗaliban wannan makaranta waɗanda suka kammala karatun Alƙur'ani ko ta hanyar haddarsa ko kuma ta hanyar laushi, ina wa kowa gaisuwa ta girmamawa da fatan alkhairi da kuma addu'ar alkhairi. Allah ya lulluɓe mu da rahamarsa, ya lulluɓe mu da sakinarsa, ya tabbatar mana da alkhairinsa, ya sa mala'ikunsa su ambace mu a cikin abinda annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar na waɗanda suka taru a inda ake mudarasar karatun Alƙur'ani. Ya ɗan uwa, ba zan tsawaita jawabi ba saboda haƙurin da masu tsara wannan taro suka yi ta bayarwa cewa lokaci ya kure na lokacin da aka tsara za a fara wannan taro. Nasihar da zan gabatar mana, zan dora ta ne akan bayanin da shugaban taro, shugabana, shugaban jami'ar Abubakar Tafawa Kalewa ya yi dangane da muhimmancin karatun Alƙur'ani da ilimin addini. Wannan magana ba magana ce kawai da za a faɗe ta ba tare da an yi tuntuntuni a kanta ba, bisa la'akari da tsarin rayuwarmu a yau. Wannan Alƙur'ani muna faɗa a baki, muna kuma ƙuduri a zuci cewa bamu da kamarsa, kuma muna da gagara da alfahari da addininmu cewa shi ne addini da muke ji Allah ya ni'imta mu da ya bamu falalar kasancewa a cikinsa. Muna kuma jin tausayin duk wanda bai samu wannan falala ta musulunci ko Alƙur'ani ba. To amma gaskiya ba ma gaskata wannan aƙida ta zuci da abinda muke faɗa a baki, ba ma gaskata shi a ayyukanmu. Ya yi magana akan batun girmama malaman da suke karantar da Alƙur'ani. Ya yi magana akan girmama wurin da ake karantar da Alƙur'ani na facilities da yara suke bukata da malamai suke bukata saboda su samu damar yin karantarwa yadda ta dace da zamanin da suke ciki. Ta yi lokacin da manya-manyan makarantar Alƙur'ani na tarihi irin waɗanda yara masu karatun Alƙur'ani a nan guda biyu da suka yi karatu, da wanda ya karatu na farko da riwayar Salaf an Hamza, da wanda ya karatu na biyu da riwayar Susi, a lokacin da suka yi karatu ba su ma samu gata ta samun benci irin wannan ba, ba su samu tabarnan irin wannan ba, kuma ba a wannan zamanin suka yi rayuwa ba. A wannan zamanin da muke ciki, duk wanda ba musulmi ba da zai zo ya ga wannan taron ya shiga cikin azuzuwan nan daga facilities da ake amfani da su wajen karantar da yara wannan karatun da muke ce ya fi muhimmanci a rayuwarmu, zai ce ba mu ɗauki addininmu da kuma iliminsa da muhimmanci ba. Maganganun da Pastor Sala ya yi a kan ƙalubale a gare mu yana nuna cewa muna ƙarewa ne yawanci a kan magana da cewa kowa in ya zo faɗa haka zai faɗa a ransa, kuma haka zai ji, haka zai faɗa a bakinsa, kuma haka zai ji a ransa. Amma da za mu dawo a aikace, nawa muke kashewa nawa muke budgeting akan karatun ɗayan mu nawa muke biya a makarantun boko domin ilimin ɗayan mu amma kuma nawa kuma muke kashewa akan makarantun islamiya da kuma makarantun alqur'ani da yawa daga cikin waɗanda suke da dama da Allah ya ba su a ƙasar nan suna ware adadi na yara 10 wani ma 100 waɗanda suke ba su scholarship za su kashe musu miliyoyin kuɗi a iya kai su waje ko su yi karatu a nan cikin gida amma tsakani da Allah daga cikin mu mutum nawa ne suke da kishin da za su iya zuwa makarantar Islamiya su ce yara nawa ne waɗanda sai an kore su akan karatun Qur'ani a ba ni rijistar su in biya kuɗin makarantar su ta shekara ɗaya kar ya zama yaro akan karatun Qur'ani an kore shi mutane nawa ne daga cikin mu suke ba da scholarship ma yaran da za su yi karatun Al-Qur'ani ta hanyar da zai ce yaran da suke unguwarsa waɗanda suke kewaye da shi waɗanda suke sallah da iyayensu su sa aje a sa su a makaranta shi ya ɗauki nauyin biya nawa ne kuɗin makarantar Islamiyya to amma galibi a aiki ake gane mutum ya bayar da abu muhimmanci ba akan maganganun mu ba dukkanmu nan iyaye ne muna da ƴaƴa amma tsakani da Allah ko ni kaina da nake magana kuɗin da nake biya akan karatun boko ya fi kuɗin da nake biya akan makarantar Islamiyya idan za mu gaya wa kanmu gaskiya mun sani ba mu ɗauki makarantar addini da muhimmanci ba ta yiwu ni ina da ɗan daman da zan iya zama in karantar da yarana a gida ko in sa matana su karantar ko in sa ƙannena ko ɗayana waɗanda suka girmi sauran su karantar da su ba kowa ne yake da irin wannan damar ba iyaka inda yaronka zai karanci wani abu na addini shine in ya zo makarantar Islamiyya yaya muka ɗauki makarantar Islamiyya akwai wani mentality da muke da shi shine za mu iya kashe kuɗi ko nawa ne akan makarantar boko saboda kana so yaronka ya zai samu sana'ar da zai zo ya riƙe kai ya riƙe kansa duk wanda ya sa ɗansa a makarantar boko ba ya sa shi saboda Allah bane ya sa shi ne saboda duniya kowa ya san da wannan shi yasa mutum zai nemi inda aka fi yi sosai inda aka fi kashe kuɗi sosai saboda yawan kashe kuɗinka yawan abinda za ka samu domin kamar tsajari ne amma makarantun da yara suke karatun Al-Qur'ani ko suke karatun hadisi ko fikihin musulunci ba ma ba shi wannan muhimmancin wannan mentality namu kuskure ne na ɗaya shine yaron da duk ka sa shi a makarantar boko ba da yawa ne zai iya zuwa ya samu abin da kake so din ba amma duk wanda ka sa shi a makarantar Islamiyya sai ya samu abin da kake so saboda ka sa shi ne domin ya nemi karatu ya samu yardar Allah a amfana da shi a ranar kiyama a kuma amfana da shi a nan duniya sannan kai ka samu lada duk wanda ya haka sai ya samu ladar ko da yaron bai aiki da shi ba sai kai ka samu ka sauke nauyi amma a karatun boko ba za ka taba samu riba ba sai in yaron ya zo ya samu aiki yayi aiki da boko ya zo ya biya ka in ba ka ba kai aikin banza ne abu na biyu shine yanzu don Allah mutanen da suke da degree suke layin neman aiki za ka iya kwatanta su da mahaddatan Qur'ani waɗanda su kuma suke neman abinda zai rufe musu asiri wanda za su riƙe kansu zai yi wahala ka samu yaron da ya yi karatu har ya haddace Qur'ani ka ce bai samu ɗan wani abinda zai yi na wanda zai riƙe shi ba amma za ka iya samun yara da yawa a cikin gari wanda sun gama digiri amma wallahi ya samu dama a ɗauke shi a makarantar primary private ma ya je ya karantar da ABCD sai ya rasa muna da makarantu za ka ga har yanzu nan ina da makaranta adadin waɗanda suke zuwa da kwalin digiri suna nema a ɗauke su a nursery school ana biyan su kuɗi na rantse da Allah ya fi adadin waɗanda suka karanta addini ko da ba Qur'ani duka ya haddace ba
su suka fi wahalar neman abin da za su samu su sa a bakin su, amma duk wanda ya samu karatun addini ya samu abu nufin asiri. Don haka kullum amfanin duniya da kake so din ka sa yaronka a karatun addini ya fi maka riba sama da ka sa shi a karatun boko. Mun yi karatun addini daidai gwargwado, kuma mun yi karatun boko daidai gwargwado. Tsakani da Allah, menene abin da ya bamu daraja a cikin mutane, ko menene rufa mana asiri? Shi ne karatun addini, ba karatun boko ba. Shi professor da yake magana, babban abin da ya sa masa daukaka da daraja a wurin aikinsa da wurin mabiyansa da kuma da ya zo nan, shi ne darajar nan ta addini da wannan gemun da Allah ya ba shi. Matsayin addini shi yake daga ka wallahi. Yanzu malaman da suka karantar da ni tun daga kan primary har zuwa kowane mataki da na kai, zan iya tuna su kuma zan gan su. Da yawa daga cikinsu za ka yi tunanin wato me za ka taka musu kai musu alheri, amma ba zai kai yanda malamin da ya karantar da kai addini ba. Ko menene kaskancinsa, in ka gan shi sai ka ji girmansa da haibarsa, amma wanda ya karantar da kai boko sai dai ka tuna gwargwadon maslaharsa, gwargwadon abin da za ka iya taimaka masa, in ma ka samu daman da za ka taimaka. Sannan duk mutumin da ya yi karatun boko, in ya yi nisa zai ji cewa ya wuce malaminsa, amma karatun addini duk nisan da ka yi, wallahi malamin da yake ƙasa wanda ya koya maka alifin babu ba ka taɓa jin kafi shi. Ina ba ku shawari dan Allah, iyaye, ku tabbatar da cewa wannan makaranta da kuke sa ƴaƴanku a makarantar addini, wallahi shi ne ribar ku a duniya, kuma shi ne ribar ku a lahira. Yanzu a matsayinka na uba, ka kai ɗanka makarantar boko, daga kan ran da ya fara naziri har ya zo primary, har ya zo secondary, har ya je jami'a, ba wani subject da ake gaya masa darajar ka kai uba ko darajar uwa akan dole ya maka biyayya. In ba haka ba, akwai abu kaza da zai same shi. Sai a makarantar Islamiyya kadai ake iya gaya masa darajar ka, da cewa duk abin da kake masa zai biya ka, kuma ko baka masa ba ya baka. Amma ba inda ake koya wa yaro wannan a boko, inda zaka sa yaronka a boko zalla, in ya tashi ya girma zai ji cewa wannan abin da kai masa na tashi a makaranta right ɗinsa ne ka biya shi. Don haka ba privilege bane, right ɗinsa ne ka bashi, don haka ba dole sai ya biya ka ba. Amma wanda ya karanta addini zai ji cewa Allah ya ce dole ya zo ya maka biyayya, kuma duk abin da ya samu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wani yaro ya kawo karan babansa cewa babansa ya karbe masa kuɗi, Annabi ya karbe masa ya dawo masa da kuɗin sa, sai Annabi ya ce anta wa maluka bi abika, da kai da kuɗin gaba ɗaya na babanka ne. Sheka malamai suka ce duk wanda ya kashe wani da gangan za a kashe shi, amma manzon Allah ce la yuqabil walidu bil walad, idan uba ne ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba, saboda an ɗauka da shi da kuɗinsa duka na uban ne. A ina za a ga maka wannan? In ba a karatun addini ba, wato ko don ka tsora ma yaro ya san menene matsayinka, ka kai yaro makarantar Islamiyya, ka kai yaro makarantar addini. Zaka ina amfani da wannan dama in ƙara jaddada wa mutane muhimmancin kula da yaranmu a kansu samu karatun addini. Wallahi za ka ga amfanin yaron da ya yi karatun Alƙur'ani, ko da in ya je makarantar boko, sama da yaron da baya karatun Alƙur'ani. Sannan abin da zan faɗa na ƙarshe, tun da na ce ba wani jawabi na zan yi mai tsayi ba, akwai tabbatun da na so in yi magana, amma saboda makara da aka yi ba zan yi shi ba. Zan yi amfani da wannan dama ne ni kira ga waɗanda suka shirya wannan taron da kuma dukkan taruka irin wannan, da cewa mun zo ne domin mu saurari. Asalin abin da ya kawo mu su ne waɗannan yaran da suka karatu Qur'ani, kuma muna so mu ga an kawo su mun ji me suka yi, shi zai fi daɗaɗa mana rai sama da jawaban da muke yi. Amma na duba ajandar nan sai na ga jawabi 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 da address da keynote address da wane ne address har guda 11, amma karatun Alƙur'ani kwaya biyu. Tsakani da Allah mun yi daidai, tun daga taron muke nuna cewa Qur'ani bai dame mu ba. Sai ɗan yaron farko ya zo yana karatun Qur'ani, wani tsoho ya zo yana ta bangaje shi haka, wanda ya ce ya girme ni nan. Aka zo aka kawo yaro na biyu, suka zo suka taru su biyu, ɗaya yana tsakiya ɗaya yana, yaro na har yanzu yana ɓata. kafin ya zo nan iya malamai sun koya masa kuma sun ce masa ka karanta daga aya kaza zuwa kaza haka yazo yaro kuma programming din sa ake yi yaro yana so sai an bara ce tsaya shi kuma bai je inda aka ce tsaya ba yanzu don Allah ba mun zo mu saurari karatun Qur'ani bane yanzu tunda aka fara jawabi tun daga farko zuwa jawabi na yanzu akwai abin da aka yi da yafi muhimmanci sama da karatu guda biyu nan da aka yi hakari da Allah ne mu gyara wannan abun jawaban nan ba wani amfani zuke da shi ba wallahi wannan karatun Qur'ani yafi amfani sama da komai da za a yi ba ina kushe jawabin wani daga cikin wanda zai yi jawabi ko ni da nake yi yanzu ko wanda ya a baya ba amma ina fadar wannan karatun Qur'anin da muka ji na Allah yafi mana muhimmanci da dadin taron sama da komai yanzu an ce waɗanda suka haddace Al-Qur'ani yara kama da 20 banda program din da za a jero yaran nan kowa ya karanta mana koda aya daya ba banda program akan wani malami daga cikin malaman da suka karantar da su zai zo bayanin yaya aka yi ya karantar da su saboda wannan ne zamu gane kai uba sai ka gane ashe ga aikin da ake yi da baka nan ka zo ka kawo yaro malami zai ce wannan yaro ya haddace Qur'ani a shekara 4 wannan a shekara 3 wannan a shekara 2 bari ya dan yi karatu uban zai ji dadi duk uban da yake nan yana so yaga an fito da ɗansa yayi wani abu zai ji dadi a ransa kuma zai sa sauran iyaye su ji sha'awar kawo ƴaƴan su makaranta wanda yana nan ba jawabi yazo ji ba dake ina babu shawari da cewa don Allah mu rinka bayar da muhimmanci wa abin da ya dace a inda ya dace jawabin da na gani guda ɗaya ne shine na headmaster jawabin headmaster kuma ba zai wadatar a madadin dukkan sauran malamai ba sannan yanzu yaran nan za a gabatar da su amma ba za a gabatar da sauran malaman ba ba shi kadai ya karantar da su ba a gabatar da sauran malaman Qur'anin an ce akwai presentation by students idan akwai presentation by teachers a kira malaman nan a ce ga sunan mutane su sa musu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u akwai mutane masu son alkhairi a nan wanda da wani ba a mata a cikin program ba kuma bai zo da niyyar ba amma in ya zo ya ga malaman nan kuma ya ga yaran nan sun yi karatu zai ce zai yi wani alkhairi wa wani daga cikin malaman tsakanin da Allah ba malaman nan da suka zauna suka yi shekara da shekaru za su zo da safe za su zo da yamma za su mata su fito da daddare su karantar da yaran nan mu amfana wani ma bai san wani ake biyan malamin ba shi da kansa ba san sala ya ce wani daga 7,000 ne ma ake biya wani 15,000 na karantar da alqur'ani na shekara 3 a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ke su sun dauki abin da muhimmanci kowanne wata ana biya na riyal 1,200 ne naira 120 kenan akadira wanda suke da gaske kenan kuma makarantar islamiyya ce irin wannan a masallaci ake yi daga bayan la'asar zuwa bayan sallar magriba to amma tunda makaranta in ka ce za a yi haka ba za ta iya ba saboda in aka sa kudi aka ce 20,000 ne kudin yaro ba wani uban da zai biya waɗansu kuma ko suna so su biyan ba za su iya ba to amma akwai mawadatan da wani zai ce zai yi wa malamin alkhairi Allah ubangiji ya sa mu gane Allah ya kyautata mana al'amuranmu yayi albarka waɗannan yara da dukkan ƴaƴan musulmi baki ɗaya Allah ya albarkace mu da albarkar alqur'ani ya sa albarka a rayuwarmu ya sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh